Nan wasu kasashe irin su Afirka ta tsakiya su ma sun iso, da kasashe irin su Senegal duk sun iso wajen wannan taron.
To banda shugabannin nan da kuma masu ruwa da tsaki a fannin harkokin tsaro, akwai waɗanda aka ba su dama halatta wannan taron ko kuma shiga zauren taron?
Kwarai akwai gwamnonin wasu jihohi da dama na Najeriya waɗanda suka shiga taron, da kuma wakilai na kungiyar kasuwanci ta Afirka ta Yamma ECOWAS ko CEDEAO, haka nan kuma da jami'an kungiyar haɗin kan Afirka AU daga Addis Ababa, kuma suna wajen wannan taron.
To madalla ana daga mana hannu, saboda haka za mu sake waiwayanka zuwa shirinmu na yamma domin jin cikakken bayani game da yadda wannan taro yakan kama. To mun gode kwarai da gaske. To ko menene kwararru a fannin harkokin tsaro ke gani a wannan yunkurin musayar yau? Ga abin da Manjo Yahaya Shinku mai ritaya ke cewa a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda.
Wannan taro dama kafin yanzu ya kamata a ce ana ci gaba da yin shi kusan duk shekara, ko dai a ce ana jujjuya in wannan kasan ta dauki nauyi wannan karo wannan ta yi, domin al'amarin tsaro ko da ba kasa da kasa ba, a cikin gida kawai ma shine babban alhakin gwamnati, ko abin da yake a wuyan gwamnati tabbatar da tsaro na rayuka da dukiyar jama'a. Saboda haka wannan abu ne wanda ya dace musamman abubuwan da za a fa'idantu da su, da kuma kalubalen da wannan kasa da kuma wannan yanki yake fuskanta gaba daya, in aka yi la'akari da barazana da yan kungiyar Boko Haram suke yi wa wannan yanki.
A yanzu ne muka samu cewon kasar Amerika da Faransa sun amince za su taimaka wa Najeriya wajen shawo kan wannan kalubale na tsaro. Me kake ganin yasa suka canza ra'ayinsu? Domin ai shekarun baya suna gani abin ya faru kuma ba su kawo dauki ba.
To akwai abubuwa da yawa da ake la'akari da su. In muka dubi baya za ta yi wa'annan kasashe ba sa da kaman gamsuwa da cewa shugabannin da muke da gaske suke yi akan wannan yaki da kungiyar Boko Haram musamman a Najeriya, domin suna da masaniyan irin duk abin da za a bukata na yaki da dan ta'adda wanda ya kamata a ce kasar nan tana da horon da ya kamata a baiwa sojoji, kuma suna tuntuban gwamnatocinmu akan ai hakan. Amma sun lura ba nan ne ko kuma ba abin da ya dami gwamnati ba kenan. Kuma za a iya sanin haka sakamakon irin abubuwan da ke bayyana yanzu na irin kudaden da ake warewa don tabbatar da tsaro, amma sai ana amfani da su ko kuma ana bi da su ta gefe don biyan wasu bukatu na siyasa. Irin waɗannan kasashe in suka ba da shawarwari ko kuma suka ga shugabanni ba da gaske suke yi ba, to sukan ja jikinsu su kyale ka da iyawaka. To wannan kenan. Na biyu kuma ita wannan gwamnati da take ci a yanzu sun riga sun lura da cewa da gaske take yi don kokarin da take akan wannan al'amari, musamman daga hawa shi shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari ya yi kokarin zuwa makwabtan kasashen nan, kasan nan musamman Najeriya wadda muke makwabtaka da Niger, Kamaru da Chadi, har ta bangaren ma Benin nan duk ya riga ya zarce su don a samu a haɗa kai a magance abubuwan da ya shafi wannan rashin tsaro. To wannan yunkurin shi kanshi zai iya nuna ma waɗannan kasashen duniya cewa da gaske yake yi.
To madalla Manjo Yahaya Shinku mai ritaya a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda. Kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma a nan Washington na cewa karfe 11:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Dan Allah, sashin Hausa na muryar Amurka, a bani tarihin shahararriyar jami'ar nan ta Habad da ke birnin Boston na Amurka mana. Mai tambaya Usman T. Usman Kanan Dabo, da kuma wasu da dama da suka yi irin wannan tambayar a baya. Shiko Comrade Bala Usman Karasuwa so yake a masa bayanin kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger da kuma tsarin gwamnatinta. To bari mu fara da bayanin kundin tsarin mulki da kuma tsarin gwamnatin jamhuriyar Niger. Idan Comrade Bala na saurare, ga amsarka da wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo daga masanin tsarin mulkin jamhuriyar Niger Malam Maina Kartaibukar, wanda ya ce:
Na farko abin da ya kamata a kwatanta, wato mulki a duniya kala-kala ne, iri iri da yawa ne amma waɗanda aka fi amfani da su a duniya gabaki daya wato yanayi iri biyu ne akwai wato yanayin mulki kuma akwai tsarin ƙasa tsarin ƙasa iri biyu ne akwai abin da ake ce ma état fédéral wato kamar federation kamar misalin a nan Afrika ko ƙasar Nigeria shine babban misali a bisa kan duniya wato babban misali kamar Amerika, Canada, India, Pakistan to su ne tsarin su tsari ne na tarayya ƙasa ce gata amma ita ma a cikin ta ƙasashe ne kuma tsarin ƙasar ya ba ƙasashen yin incin constitution tasu ta kansu ya ba su incin su yi wasu ƴan gwamnatoci amma kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ba su da inci wato tarayya ce gabaki ɗaya take lokaci musamman kamar abin da ake ce ma defense kamar wato relation exterior wato harkoki na waje kamar zancen kuɗi to wannan shine wato federation gwamnatin tarayya kenan to yanzu kuma akwai gwamnati wanda ba na tarayya ba wato ake ce ma harshen Faransa ana ce mishi état unitaire wato ba tsari bane na tarayya tsari ne simple to irin shi ne a Faransa irin shi ne a Italy irin shi ne a kasashe kamar nan Niger, Benin, Burkina Faso, Cameroon yawanci duk kasashe wanda dai renan Faransa ba tsarin tarayya bane tsari ne daga baki dai wato musamman
gwamnati ce ta tsakiya wadda ita ke gudanar da dukkan al'amura
madalla a Hausance haka za a kwatanta gwamnati ta tsakiya ita ce take kwatanta wato komai da komai daga babban birni kuma to wannan tsari ne na kasa to bayan tsari na kasa kuma akwai tsari na mulki shi ma iri biyu ne akwai abin da ake ce ma wato regime presidentiel wato musamman shugaba shi ne bicciccen iko kuma akwai tsari wanda ake ce ma regime parlementaire wato mai ruwa biyu to in ka dauki wato misali kasar Niger kamar yanzu da kasar Nigeria kasashe ne biyu wanda suke da tsari daban-daban tsarin kasar kanshi ba ɗaya bane ba tsarin Nigeria tarayya ce amma Niger ba tarayya ba ce ba kenan ya zamanto su a tsari na tarayya gwamnonin jaha zabansu ake tunda jaha wannan tasu ita ma ai ƙasa ce tunda akwai wato hukumomi iri-iri na wannan jahar akwai constitution akwai dokoki na jahar nan akwai gwamnati na wannan jahar akwai police na wannan jahar amma duka waɗannan abubuwan wato bisa kan fanni ne wanda constitution ta tarayyar ta ba waɗannan ƙasashen wato inci kundin tsarin da ba su inci amma kuma akwai wasu abubuwan wato shi kuma tarayya ce sha'anin tarayya ce gabakin ta daya kuma sai ya zamanto shugaban ƙasa kai da isa ne ce na tsige gwamnati tunda shi gwamnati zaɓen shi aka yi al'umma shi ta zaɓe shi to mu yanzu a nan kamar ƙasar Nijar ba wato mulki bane ba ƙasa bace ba tarayya bace ba mulki ne wanda daga tsakiya ake tafi da shi shugaban ƙasa wanda Allah ya ba nasara ya samu iko shi ne yake da incin ya nada wato abin da muke cewa nan governor wato gwamnati na jahar mu a nan jahohin mu guda takwas ne a Nijar kuma guda takwas kin nan wato shugaban kasa yake dokar wato iko ne na shugaban kasa ya nada wanda yake so yakan yi wa ya sa wasu a cikin wasu jami'o'i da suka kama mushi amma shine yake da incin ya sa shi yake da incin ya hudda kuma idan ya saka wai ba wani ba ya saka bane dan wata daya shekara biyu shekara uku a ya saka ne sai lokacin da kuma yayi niyyar ya hudda to kenan ya bambanta sosai da irin na Najeriya inda ba shugaba yake huddawa ba
sai kuma amsar tambaya kan tarihin jami'ar Harvard idan malam Usman da sauran masu irin wannan tambayar na saurare ga Dr. Aminu Gamawa wanda ya dalibta yake kuma malanta a wannan jami'ar zai ba ku ansa
to wato jami'ar Harvard jami'a ce da take da dogon tarihi kuma jami'a ce da take da suna ba ma a Amerika ba a duniya baki daya ita dai wannan jami'a ta Harvard tana garin Boston ne kuma wani yanki da ake kira Cambridge a jihar Massachusetts a nan arewa maso gabas na Amerika ita jami'ar an kafa ta ne a shekarar 1636 wato 1636 yau wato sama da shekara 300 da suka wuce kenan kaga ashe ba ta yau bane. Kuma waɗanda suka kafa wannan jami'a akwai turawai Ingila da suka zo daga nan Ingila suka zo nan Amurka suka zauna, wato turawan mulkin mallaka, saboda su ma Amurka an mulki ta a baya. Su ne suka zo da irin nasu tsari na ilimi da suke da shi a wancan guri, suka kawo suka kafa shi nan. Yadda kuma jami'ar ta samu sunanta da takenta, akwai wani da ya zo daga nan Ingila da ake kira John Harvard, shi ne ya ba da wato kyautan dala 779 da kuma littattafa guda 500. Kaji ta yadda makarantar ta fara kenan. Wannan kyauta da ya bayar sai aka fara yin makaranta da shi, aka kira makarantar New College. Amma daga baya, saboda irin gudumawa da ta samu a sagurin sauran jama'a da kuma irin mutane masu kokari da suka zo sanan, sai ta zama cikakkiyar jami'a, sai aka mai da sunanta ya zama sunan shi wannan wanda ya fara ba da gudumawa, wato Harvard kenan, John Harvard. Taken jami'ar shi ne Veritas, wato gaskiya. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke jaddadawa ga wanda suka zo sunan, ko karatu ko koyarwa ko kuma ziyara, shi ne mahimmancin gaskiya a neman ilimi da bincike da sauransu. To, masu sauraron su so su ji yaya girmanta yake, kuma shin makarantar gwamnati ne ko makarantar gwamnati bane? Magana gaskiya ita ce ba makarantar gwamnati bace. Duk da wannan shahara da ta yi da suna da ta yi, ba makarantar gwamnati bane, makaranta ce da aka kafa. Kuma a yanzu haka da nake maka magana, kuɗin da take da shi, abin da ake kira gidauniyarta, akwai kuɗi kamar biliyan dala 37, wato dala miliyan 37,000. Wato wannan kuɗin da take da shi ya fi kuɗin da wasu ƙasashe Afirka ke da shi. A dalilin haka, ya sa akwai makarantu daban-daban-daban da cibiyoyin bincike daban-daban-daban da ake da shi a nan. Akwai ɓangaren koyon aikin shari'a, wanda a nan ne na yi digiri na masters da na kuma doctorate. Akwai ɓangaren koyon kasuwanci, akwai ɓangaren koyon harkar mulki, akwai ɓangaren koyon harkar lafiya, akwai ɓangaren aikin likita, akwai ɓangaren aikin, akwai ɓangarori da dama, banda kuma cibiyoyi na musamman na nazari da aka kafa. Abin da zai burge ka shine, idan ka shigo cikin wannan jami'a wanda kusan kamar eka 210 ne, kuma tana da ɗalibai 21,000, a cikin ɗaliban nan guda 6,700 suna karatun digirin farko ne, kamar 14,000 kuma suna yin digiri na biyu na uku, har ma fiye da hakan nan. Malamai kuma zururutu kawai, malamai akwai malamai 4,671 da suke koyarwa a nan gurin. Wani abin da zai baka sha'awa shine, duk da irin ci gaba da suka samu da sauransu, ana kula da ɗalibai sosai-sosai a nan gurin. Akwai kayayyakin more rayuwa, akwai kayayyakin bincike, akwai azuzuwa wadatattu. A dalilin haka ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan makaranta, a ɓangarori da dama da suke karatu sun samu nasara a rayuwa. Kusan duk wanda yau yake mu'amala da shafin yanar gizo ya san Mark Zuckerberg mai Facebook, ya san Bill Gates mai Microsoft, ya san shugaba Obama, ya san matarsa Michelle, ya san George Bush, ya san Al Gore tsohon mataimakin shugaban ƙasa, da sauran tsofaffin shugabannin Amurka, duk anan suka karatu.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na waɗannan amsoshin. Yanzu a madadin Dr. Aminu Gamawa da Malam Maina Kartebukar waɗanda suka ba mu amsoshin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To, a gaishe ka Ibrahim, mun cinye lokacin sabili da haka babu takaitattun labarai. A nan za mu dasa aya, sai kuma shirinmu na yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin Ibrahim da to Caleb da kuma Justin injiniya mu alheri, ke muku fata alheri.